الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala. Muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa, muna neman Allah ya kare mu da sharrin kawukanmu da munanan ayyukanmu. Duk wanda Allah ya shirye da shi, babu wanda ya isa ya batar da shi, haka kuma duk wanda Allah ya batar da shi, ai ba wanda ya isa ya shirye da shi. Ina shaidawa babu abin bauta da cancanta dacewa sai Allah shi kadai. Kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne, kuma bawan Allah ne, kuma zababban Allah ne. Hakika annabi ya isar da sakon Allah, ya yi riko da amana, kuma ya yi nasiha wa al'umma. Allah ya yaye bakin ciki da damuwa da duhu da zuwansa, ya yi jihadi, hakikanin jihadi har mutuwa ta zo masa. Allah ya ƙara manzon Allah daraja, ya ƙara masa ɗaukaka da albarka, da shi da sahabbansa da waɗanda suka bi shi har zuwa tashin alƙiyama. Ya ku ƴan kwana musulmi, Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa bayan haka, waɗanda suke sadar da abin da Allah ya ce a isar a sadar, kuma suna jin tsoron Ubangijinsu, abu na biyu kuma suna jin tsoron mummunan hisabi ran tashin alƙiyama. Bayan Allah na ƙwarai kenan, masu sada zumunci ba sa yanke zumunci. Abu na biyu, masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mahaliccinsu. Abu na uku, suna jin tsoron su'ul hisab, mummunan hisabi. Allah ta raba mu da mummunan hisabi. Sai sa annabi kullu yana addu'a yana cewa Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, kai mana hisabi mai sauki. Yana daga cikin addu'a da ake so bawa ya yawaita yi idan ya yi sujjada ko ya zo yin addu'a. Ka saba da wannan a bakinka, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Ubangiji, kai mana hisabi mai sauki, ba hisabi mai wahala ba. Tabbas akwai waɗanda ake musu hisabi mai kunci. Kisa duk lokacin da ka samu damar addu'a, to kai amfani da damar ka roƙi Allah. In Allah ya riga ya karɓa shi kenan, in mutuwa ta zo maka za ka samu hisabi mai sauƙi. Bayan Allah na ƙwarai, su ne suke yin addu'a suna cewa, ya Allah, ka gafarta mana da mu da iyayenmu. Duk lokacin da mutum zai yi addu'a, to ya roƙa wa iyayensa, don su ne sababin zuwanka duniya. Duk abin da mutum yake jin shi wani ne ko ya samu wata dama, da ba dan babanka ba, da baka da. Da ba dan mahaifiyarka ba, da baka da. To ashe bai kamata mu manta da iyayenmu wajen keɓance su da addu'o'i na musamman ba. Suna cewa, ya Allah, ka gafarta mana da mu da iyayenmu da kuma sauran mu'minai, yawma yaqumul hisab, ranar da hisabi zai tsaya. Kamar wannan aya tana nuna mana akwai wata rana da take jira mu, ita ce ranar hisabi. A waccan ayar aka ce mana bayan Allah na ƙwarai suna jin tsoron mummunan hisabi, nan kuma suna cewa, Allah, ka yafe mana ranar da za a yi hisabi. Kenan akwai hisabi, kenan akwai lissafi. Allah ya ce ranar kiyama ita ce ranar da zai yi wa sakayya wa kowace rai dangane da abin da ta aikata. Kowace rai Allah sai ya yi mata hisabi abin da ta aikata. Ba ku yi yawa a wajen Allah ba, duk yawan ku kaɗan ne a wajen Allah. Kowa sai Allah sai ya tsaye da shi ya bai hisabi. Ya zo a hadisi cewa, ma minkum min ahadi, babu wani mutum ɗaya a cikinku, illa sayukallimuhu rabbuhu, face sai Ubangijinsa ya yi magana da shi baki da baki. Laysa bainahu wa bainahu turjuman, babu ɗan tafinta ko mai fasara babu tsakaninka da Allah, sai kai magana da Allah ranar tashin alƙiyama. Ya ka kowa sai ya shirya wannan rana, me za ka je wa Allah da shi? Na'am, duniya dai muna mata tanadi, tabbas kowa hankalinsa a tashe yake, me zai tara wa duniya, me zai shirya wa duniya. me zai tana dawa duniya, amma kadan ne a cikin mu suke tunanin ranar hisabi. Kamar wannan huduba tana magana ne akan hisabi da kuma abin da zai faru ranar hisabi. Dan ko dan kasuwa ne aka ce mai gidanka zai zo maka lissafi, to sai kaga suna raba addu'a masallaci, ai mana addu'a za a yi mana lissafi a kasuwa, ba a san lissafi. Ko ma'aikacin gwamnati ne, ma'aikaci na gwamnati idan aka ce yau yan audit za a zo, za a yi lissafi, za a bincika aikin ka shekara kaza, office ɗinka za a bi, wallahi malam sai ga mutum hanjinsa yana kadawa har bacci baya iya yi. A'a, ashe kuna tsoron hisabi, to me yasa ba ku kasa bacci saboda hisabin kiyama? Ko ba ku yadda da mutuwa bane? Ko ba ku yadda da kiyama bane? Ko ba ku yadda da lissafin da Allah zai muku ba? Ku kyautata aikin ku, ku gyara alakar ku da Ubangiji saboda fuskantar wannan hisabi. Wallahi akwai hisabi, kamar yadda ka san wallahi akwai gobe, to kuma wallahi akwai ranar da wallahi duk sai mun haɗu gaba ɗaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala. Babu gata da Allah ya maka irin ka zama musulmi, babu gata da Allah ya maka irin ka rinka tunanin ayyukanka, kana dubawa menai. Wannan duniyar wallahi kada ka bari ta ruɗe ka, idan ka bari wallahi za ta kai ka ta baro. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yan uwana musulmi, tsayuwar ranar hisabi rana ce wato mai ban tsoro, rana ce mai firgici, rana ce mai tashin hankali, rana ce da Allah tabaraka wa ta'ala zai kyale mutane, ya kyale su, haka ce aka ce Allah zai kyale mutane, ya rabu da su, ya bar su suna ya sahu, ha, layi sahu, Allah ya rabu da mutane. Tsayuwa kawai, kiyama, tsayuwar kiyama kawai, lissafi, malamai suna cewa sai an tsaya shekara 40. Shekara ɗaya ta kiyama, ɗan uwana, shekara ɗaya ta kiyama shekara dubun duniya ne. Wa inna yawman inda rabbika ka alki sanatin mimma ta'udun. Rana ɗaya a wajen Ubangijinka, a wajen Allah a kiyama, kamar shekara dubu ne da kuke lissafawa. Za a tsaya, Allah zai rabu da mutane kawai, ya sauko da rana ta yiwo ƙasa, ƙadrul mil, in an ce mil, ko ka fassara shi da mil da ka sani, mil ɗaya, ko kuma ka fassara shi da mil na mishi, wato abin sa kwalli, itacen sa kwalli ɗin nan, ɗan abin da mata suke amfani wajen sa kwalli, ɗan wani ɗan itacen iya tsawonsa ana ce da shi mil a Larabci. To Allah zai saukar da rana ta yiwo ƙasa, bai fi tsakaninmu da ita, bai fi wannan mil ɗin ba, ta faffasa ƙwaƙwalen mutane, ta narkar da mutane, mutane su jike sharkaf da gumi. Annabin rahama ya ce wani gumi zai zo mai iya idan sawu, wani gumi zai zo masa iya gwiwa, wani iya ƙugu, wani gumi zai zo masa kafada, wani aljamahu iljama. Annabi ya ce gumi wani zai yi masa linzami, yadda ka san mutum ya shiga yana linƙaya a cikin ruwa, wallahi haka za a tsaya a ranar tashin kiyama cikin gumin mutane. Me kai tanadi na wannan rana? Kana sallah, kana nafila, kana karatun Qur'ani, kana tuba, kana cewa Allah ya kiyaye ka da wannan masifa ta wannan rana, kana sadaka, kana alkhairi, kana tashi da daddare ka hana idan ka bacci, kana azumi litinin alhamis, kana azumin nafila, wani tanadi kai? Wallahi wannan rana wallahi sai ta same mu. To shi yasa malamai suka ce rana ce ta ban tsoro da firgici, kuma kowa zai zo yana ta cewa wayyo Allah a zo a yi hisabin. Kaga ai ana tsoron hisabi, to in an tsaya, an tsayu, an jika, kuma fa ba zama, a tsaye ne ake, ba a tsugune ba, kuma tsirara jigidir. Nana Aisha take cewa manzon Allah yanzu ba riga ba wanda ya manzon Allah, to ai wani zai ga wani, sai Annabi ya ce ke yau a wannan ranar waye yake tunanin wai ya ga al'auran wani, waye yake wannan tunanin? Kowa ibadarsa, aikinsa, kusancinsa da Allah iya sauƙin wannan tsayuwar da zai samu. Ma'ana iya kusancinka da Allah, iya matsayinka a wajen Allah, iya sauƙin dadewar wannan tsayuwa da za a yi ran tashin kiyama, iya nesarka tanka da Ubangiji, kuma iya wahalar wannan tsayuwa da zaka tarar da ita. Wani dan uwa muke magana da shi kwanan nan yace mallam ana zafi, nace wallahi ana zafi kware da gaske, nace amma abin da yake tayar mun da hankali in naga wannan zafin ranar an yi shekaru da yawa ba irin wannan zafin ba, sai na tuno ina yan uwan mu, ina iyayen mu, ina waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin kabari su kuma yau yaya suke ji. Na'am, yaya suke ji? Wanda yake cikin kabari yake kwance, yaya yake ji yau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai kana da window, kai kana da fanka, kai kana da daki, kai kana da gurin shan iska, kana da mafici, kana da gindin bishiya, shi ko a kabari bai da shi, a toshe yake jirif da kuka zo binne shi, ko alfarma ba ku yi mai ba, kuka bude masa kofa da zai sha iska ba ku yi ba wallahi. To tashin hankali shi ne zan mutu zaka mutu, wallahi yanda muka kai wasu muka binne, wallahi tallahi kar ku dauka ba su daga ta ne, wallahi mu ma sai an ji an binne mu, ko muna so ko ba ma so, ko mun shirya ko ba mun shirya ba, ko mun yadda ko ba mu yadda ba, ko mun amince ko ba mu amince ba. Ranar da malamai suka ce ranar da aka sa ka kabari a rana daya, a ranar zaka gane cewa lalle baka dade abu a duniya. Rana kwanan kabari guda ɗaya ya ishe ka bala'i da tashin hankali, ka yi tunanin wai yaushe Allah zai tashi ma alkiyama, kuma ma baka ma san me zai faru ba a kiyaman tukunna, kuma baka da daman ka yi istighfari ko kai addu'a ko kai ibada ko kai wani abu. Shi yasa aka ce ku yi amfani da damar da kuke da ita yanzu kafin daman nan ta kubuce muku wallahi. Kowa zai zo yana kira, ya Allah ka mana hisabi, ya Allah ka mana lissafi, ya Allah ka mana hisabi. Allah abin sifantawa ne bil adli tam, cikakken adalci. Allah bai san zalunci ba, wallahi mallan abinda kai shi zaka gani. Kamar yadda ka san account in ka je ka bude account duk abinda ka zuba ba shi zaka gani ba, in ka je ka nemi bank statement ɗinka ba zaka gani ba, to shi ba kiyama abinda ka shuka shi zaka girba. Allah zai ce da kai karanta littafin ka ikra kitaba kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba, dauki littafin ka da akai ta rubuta ma tunda ka balaga, kai wa kanka hisabi kafin na zo ne maka hisabi. Allah ya ce man ihtada, wanda ya shiri fa inna ma yatadi li nafsi, wallahi ya shiri dan kansa, duk wanda yake alheri dan kanshi, duk wanda yake banza dan kanshi, in ka ga dama kai ne kware, in ka dama kai na banza. Wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, inna a'tadna liz-zalimin naran ahata bihim suradiquha. Haka Allah ya ga dama, in ka ga dama kai imani, in ka dama ka kafirci, amma akwai mahada. Inna rabbaka labil mirsad, ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi tanadi ga wannan rana. Malamai suke cewa kaskanci, iya kaskanci da bawa zai gamu da shi ranar tashin alkiyama, yayin da yaje bai shirya ba. Za a saukar da rana, za ta yiwo kasa kasa, mutane za su canja launi saboda bala'in zafin rana. Kuma an hana tun daga farkon dan adam, tun daga annabi adam fa har zuwa karshe, tun daga farkon halitta har zuwa karshe, ba wai al'umma nan Muhammadu bane kadai, kuma a wuri guda daya. Malam malamai suka ce saboda tsabar wato matsi, ya Allah, Allah karfa mana asiri, ya Allah, tsabar cinkoso dan ba a mutuwa ne sai numfashi ya rinka haɗiyewa, sai mutum ya rinka haɗiye numfashinsa kamar zai mutu, to amma kuma ba a mutuwa, wahalar ce kudin za ki tare fitin kawai. Tsabar matsi, in an takura an takura an takura numfashi, sai mutum ya rinka ɗaga kansa ya zai sha numfashi. Haka zai yi wannan shekaru da na gaya muku, shekara 40. Malamai suka ce Allah zai kawo jahannama a nuna mutane tana da linzami, linzami 70,000. Kowane linzami guda ɗaya mariki, ka ji bayan ya halicce ta sai da ya sarƙoƙi na ɗaure jahannaman, gida 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 ce. Kowane linzami yana tattare da mala'ika 70,000. Wani jahannama yau ma'idin jahannama a wannan rana tana da linzami 1,000 zimam, 70,000 zimam, linzami 70,000. Kuma kowane linzami guda ɗaya akwai mala'ika 70,000 yana riƙe da wannan sarƙa da wai don karma wani ya fita ya kubuce in an tashi. Suna jan mutane. Akwai wanda za a ɗauke shi a ɗaure shi da sarƙa a wulla shi. Zai jira ta hanci-hanci ta baki-baki. Akwai wanda za a yi mai majaujawa. Awana a ta jefa mutane malam. Duk wanda ya zama littafinsa an ba shi shi ta hannun hagu. Haka mala'iku za su jefa shi. Kai ka san sun fi ƙarfinka wallahi. A ranar ne, manzon Allah yake cewa kamar yadda Qur'ani ya ba da labari in an ga jahannama kawai sai ka ga gaba ɗaya al'umma duk sun durƙusa a ƙasa saboda bala'inta. Wa tara kulla ummatin jasiya, kamar yadda ya zo a cikin suratul jasiya, kowace al'umma tajtu ala rukam, za a gurfana saboda firgici da tashin hankali da bala'i. Idan wutar jahannama ta ga mutane, ta ga ɗan adam, sai ta fara kuka, ta fara ƙara, ta yi ƙara, zafarat wa zamjarat, wai tana so wai a zuba mata wai mutane wai ta ci. Muna gudunta ita kuma tana bin mu za ta cinye mu. Wallahi malam wuta gaskiya ne. Allah yakan iya hura wuta a cikin teku wallahi. Akwai wutar da wallahi ba kowane ruwa zai kashe ta ba. Tana hankoro yaya za a tura mata. A wannan rana aka ce Allah ya yi wani fushin da bai taɓa yi ba. Akwai fushin da Allah bai taɓa yi ba zai yi shi a ran tashin kiyama da zai yi shi. Saboda me? Ya bar mutane a zube, a watse, shekaru barkate. To a lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayinsa zai bayyana. Mutane fa da kansu mala. Duk duniya a lokacin fa za su haɗu. Za su ce kai jama'a tsayi wannan tayyawa. Ya kamata mu san tayi wai shawara wai za a yafe ni tashin kiyama. Yaya za a yi? Sai a ce ba akwai annabawa a cikinmu ba. Ashe tsayuwar hadda annabawan da manzannin duk tare ake tsaye. Ina wanda suke cewa sun lamunce maka lahira? Ina wanda ya ce ya tsaya maka a lahira wai ka je ka yi kaza wai ya tsaya maka wai zai baka a lahira? Ƙarya ya maka wallahi. Za a haɗu a ce a tafi gurin annabi Adamu shi ne na farko. A je a roƙe shi alfarma ya je wa Allah kirari, Allah ya yi haƙuri ya yi sadi. Za a je zai ce ban isa ba. A ce a tafi gurin annabi Nuhu. Za a je duka ba ruru za a tafi a cikin wannan yanayi. Annabi Nuhu ya ce wu ba zan iya ba, ku yi gaba. A tafi gurin annabi Musa, a tafi gurin annabi kaza. Haka za a yi tafin annabawan nan mursalai manzanni. Wallahi kowa in ya je sai ce ba zan iya ba. A je gurin annabi Isa ce wallahi ba zan iya ba nima ina da laifi a wajen Allah. Ku tafi gurin Muhammadu. Kowa zai ba da shawara ce a je gurin Muhammadu. Manzo Allah yana nan shi ma za a zo a same shi. Ka duba darajar annabi. Duk duniya gaba ɗaya sun tabbatar cewa shi annabin Allah ne. Sun zo sun nemi alfarmarsa. Kaga ashe hatta al'ummar da ba tasa ba za ta ci alfarmarsa ran tashin kiyama. A lokacin idan an zo an ce ka je ka yi wa Allah kirari ka roƙe shi ya yafe mana, ya yi haƙuri, ya fiyar ita ce ya ma yi haƙuri ya mana hisabin ɗan wutan ma ya tafi wuta ɗan aljanna ta ba aljanna. Sai annabi ya ce ana laha ni na cancanci wannan kujera ni zan je ne wannan aiki. Zai je yi wa Allah kirarin da bai taɓa yi wa Allah ba. Zai kafa goshinsa a ƙasa ya kuka ya zubar da hawaye ya kira Allah ya ce ya Allah ka taimaki mutane ka fitar da su daga wannan hali. To wannan shine ake ce ash-shafa'atul uzma, babban ceto. Sai Allah ya ce daga kanka ya Muhammadu sal tuta, roki abin da kake so za a baka, washfa ash-shafa, kuma nemi ceto din za a baka ceto. A lokacin Allah zai ce wa mala'iku ku zo ku kafa mana sikelai da mizanai. ونضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ألا تزام كفى لسكي ليد ميزانين آدلتي نديدي با وند ذا أزالنت ما لا حق ذا أزو أنا كفى سكيلي أنا تكفى وا Allah ce ba za mu zalunci kowa ba, kaji fa ba za a zalunce ka ba. Abinda ka aikata din nan alaji shi za ka gani wallahi, kuma komin karancinsa kuma komin girmansa. Haka Allah zai ce to a ɗora kowa akan kike ne. wasu malamai suka ce littafin za a dora, wasu suka ce mutumin za a dora, za a dauko mutum kato kaya guda. Annabi ya ce sai a dora shi a gaba da nauyin komai, fuffucen guda ya fi shi nauyi. Ka san me? Ya rayu bai yi komai ba, ya mutu a banza. Sai Allah ya ce ku kai shi wuta. Wani kuma za a kawo shi dan siriri dan karami, amma da an dora shi sai danne suke ne, saboda yana da yawan sallah, yana da yawan karatun Qur'ani, yana da yawan salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ilahi ya Allah, Allah ka rufa mana asiri. Allah tabaraka wa ta'ala ce ran tashin kiyama za ka ga mutane sun gurfana, sun kafa gwiwowinsu. Wa tara kulla ummatin jasiya, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta. Masu Qur'ani ku je ku bi Qur'ani, masu zabura ku je ku bi zabura, masu attaura ku je ku bi abin nan, ko tud'a ila imamiha, za a kira su zuwa ga shugabansu. Ku mutanen Annabi Musa ku je, mutanen Annabi Dawud ku je, mutanen Annabi Muhammadu ku je, mutanen Annabi Musa ku je, mutanen Annabi Isa ku je. Duk wanda bai bi annabinsa da gaskiya ba, wallahi ko ya ji annabinsa sai ya kore shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ana gaya muku idan an ce inna wa'adallahi haqqun, alƙawarin Allah gaskiya ne na hisabi da kiyama, was-sa'atu la rayba fiha, an ce muku tashin kiyama ba shakka a ciki, qultum ma nadri mas-sa'a, sai ku rinka ce ai mu bamu san tashin kiyama ba, inna dhannu illa dhanna, ai mu kawai zato ne bamu yadda ba, akwai wanda ba su yadda da kiyama ba, billahi azim akwai wanda ba su yadda da kiyama ba, kawai wai suna ganin ka mutu ka mutu ne. Tunda ku kabari aka kawo ka nan duniya, aka sarrafa ka yadda ake so ka rayu, baka hana kanka mutuwa ba, to wallahi baka isa ka hana kanka tashin kiyama ba. Ya ku ƴan uwana, a cikin wannan yanayi da ake ciki, mutane za su shiga cikin damuwa, za su shiga cikin tashin alkiyama. Al'umma farko da Allah zai fara kira ya mata hisabi ita ce al'umma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Wani annabin ma idan aka kira shi, wallahi mutanen sa kare tashi za su yi. Yanzu Annabi Nuhu Allah zai ce ya Nuh, ya Annabi Nuh, kai ne ka rayu shekara 950, kana wa'azi, shekarun wa'azi ne kai shekara 950, amma shekarunsa a duniya gaba ɗaya ya fi shekara 2000. Me kai wa mutanenka? Sai ce na isa musu sako ya Allah, shekara 950 na wa'azi. Sai a ce ku mutanen Annabi Nuhu ya zo ko bai zo ba? Sai ce wallahi bai zo ba. La ilaha illallah, subhanallah, bai zo ba. Sun kare sa annabinsa a gaban Allah. Sai Allah ya ce da Nuhu, waye shaidanka? Ka ji fa kai, har annabi ba a kyale shi ba. Waye shaidanka? Kayi abin da muka ce, idan har annabi ba a kyale shi ba, an tambaye shi aikin da aka dora masa yayi, kai kana tsammanin za ka kubuta akan abin da Ubangiji ya ce kai ba kai ba? Kuma kana jin akwai wani wanda zai maka wata alfarma, wani ya taimake ka, ko malaminka ko walinka ko shehinka ko akar maka Allah, ko wani mai matsayi? Akwai shi? Waye shaidanka? Sai ce ya Ubangiji a tambayi Annabi Muhammadu da al'ummarsa. Na yadda a tambaye su, Allah zai ce a tambayi Annabi Muhammadu da mutanensa. Sai ce tabbas mun karanta Al-Qur'ani, mun karanta kisa Annabi Nuhu, ya zo Annabi zai ce kuma ya zo din. To shine Allah ya ce ku din al'umma Annabi Muhammadu ku za ku zama masu shaida ne akan al'umma. Ya ku ƴan uwana, mu yi shiri, mu yi kimtsi dangane da tunawa da tashin kiyama. Lura da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa, mu yi addu'a Allah Ubangiji ya ba mu kyakkyawan cikawa. Ƴan uwana, akwai mutanen da suke tafiya suke barin duniyan nan ba su shirya ba wallahi. Ana ta zubar da jini, ana kashe mutane. Babu tashin hankali da bala'i irin ka mutu baka shirya ba. Kwanan nan an yi hadari a nan gurin, a nan gidan mai nan Al-Ihsan, ko abin da ake cewa nan, muna jajewa mutanen unguwa. Da yawa cikin mutanen unguwan nan tamu, Allah ya musu rasuwa, samari matasa da kuma waɗanda suke ma'aikata, Allah ya fi musu, Allah sa sun huta. Wannan yana nuna mana cewa mu shirya, bala'i zai iya ritsa ka kwatsam baka shirya ba, kawai sai ka jika mutu. Yanzu suna kiyama, wasu suna kwance a asibiti, wasu ba lallai su iya kaiwa ba. Ga matsi, ga halin da ake ciki. Sannan kuma akwai buƙatar a yi addu'a a ƙasar nan, kamar yadda muke faɗa, jama'a a ƙasar Najeriya tana buƙatar addu'a fa. Wallahi tallahi, kuna ci ku sha ku kwanta ku tashi ku je kasuwar ku, ku je office ɗin ku je ku yi aikin ku, dan akwai zaman lafiya. Kuma mu musulmi ba mu da riba irin a zauna lafiya. Wallahi tallahi, idan babu zaman lafiya ba inda za mu je, kuma kowa bajewa zai. Wallahi sai ka nemi ƙananan 'ya'yanka ka rasa, sai ka nemi iyalinka ka rasa. An saka ƙasar nan a gaba, dan a baza kasan nan, a watsa kasan nan, an hana mu zaman lafiya a kasan nan, musamman bangaren mu na arewa, zubar da jinin yayi yawa. Dole wannan abun akwai wata kitimirmira da aka kulla, in ba ku dage da addu'a ba, waɗannan azzaluman mutane wallahi sun fi ku. Tunda gwamnati ma ta gagare, sun gagare ta. Gashi nan muna kallo a TV yadda ake zubar da jini. Yanzu satukan da suka wuce a Katsina, a Batsari local government, kurin da ranar Allah, kawai mutane suka shigo da babura da bindigogi suka ta harbe mutane kawai. Kisa kawai kan mai uwa da wadi. Ina za su je, garin su ne, ƙauyen su ne. Me yake cikin garin ba komai? Me ake da bukata a kashe mu kawai a rige mu? Dan a ce ba zaman lafiya a ƙasar. Dazun nan duk da zan hau huɗuban nan dalilin sa na makara, mutanen Zamfara suka kira ni a waya. Suka ce malam a taimaka mana. Ƙaramar hukumar Zurmi, ƙauyukan da suke ciki, shekaran jiya aka zo kawai wasu mutane suka shigo da ranar Allah, da babura suka zo suka kashe mutum 13. Haka kurin yanzu sun ma daina karɓar kuɗin. Kawai kisa ne kawai. Bayan nan jiya suka dawo suka kashe mutum 23. Kuma kisa na wulakanci ba wanda ake mai bindiga ɗaya. Wani ya gudu da babur za a bi shi, an ƙure masa gudu a kashe shi. Sun ɗebe gawawwakin za su je su binne, kuma duk aka sake dawowa, aka haka aka baje aka gudu aka bar gawawwakin. A nan nan fa Zamfara. A nan nan fa Katsina. Ta'adi da zubar da jini da ake a ƙasar nan yayi yawa. Kuma ku sani fa ƙasa ba ta zaman lafiya idan ana zubar da jini. Manzo Allah cewa yayi a kashe mutum ɗaya da a kashe mutum ɗaya wanda a je a rugurguje ɗakin Ka'aba gaba ɗaya. Duba matsayin ɗakin Ka'aba, wallahi musulmi ɗaya ransa ya fi ɗakin Ka'aba. Yanzu ba za mu tsaya mu haɗa kai da ƙarfe mu yaƙi wannan ta'addancin ba. Yanzu ko addu'a ma ba za mu yi ba, mutane kawai sun miƙe ƙafa, kun gina gidaje, kuna hawa motoci masu tsada, kuna auren matan da kuka dama, ƙasa tana ci da wuta. Sai dai wannan ya ce wane, wannan ya ce wane, wannan ya ce wane. Kuma yanzu hukuma haka za ku zuba ido ko kuma? Kuna da sojoji, kuna da 'yan sanda, kuna da kuɗi a hannun, kuna da kaza, kuna da kaza. Ba za ku tsamar da rayukan waɗannan bayin Allah ba. Mu za mu yi ta addu'a masallatai, mu yi ta roƙon Allah mu kame. Ku kuma ku saka ƙarfi. Jama'a a daina munafurci a ƙasar nan. Yanzu ka rinƙa kwangilar kashe mutum, ka rinƙa samun kuɗi ka rayu ka ji daɗi. A kashe mutum shi ne a ji daɗi ka samu kuɗi. Wani irin rayuwa ne wannan? To wallahi ina gaya muku muna cikin wani irin hali mara daɗi. Zubar da jinin yayi yawa kuma baka ruwa yake, kar ku ɗauka yana raguwa. Kuma dole ne sai mun haɗu mun haɗa ƙarfi da mu talakawa da gwamnati da 'yan siyasa da masu kuɗi da kowa da kowa. Wannan bala'in wallahi ba wanda ya bari. Idan ka zauna ka miƙe ƙafa kana jiran wani ya zo ya maka, to ba lallai ka samu biyan bukata ba. Dole sai mun tashi mun miƙe da mu da 'ya'yanmu da azumi da roƙon Allah da addu'a. In ba ka wannan ɗan zirga-zirgan da muke, wallahi azimu sai ya gagare mu. Ai saboda bala'in da ake ciki, ba gwada mana ta ki sauka ba. Ba rarrayar haka muna cikin ruwa sharkaf wallahi. Da azumi ma da ƙirar gama azumi da mana ta sauka. Amma ga shi ta ki zuwa, amma ba mu lura ba. Bala'i ne ya yi yawa a ƙasar, Allah ya riƙe damanar wallahi. Zubar da jinin da ake, Allah yana fushi ne da mu wallahi. Ga shi nan sai bala'in rana ake ta gatsa mana. Tun kafin azumi ake rana fa, muna ta addu'a, in azumi ya zo ranar nan za ta yi. Sai ga shi rana ƙaruwa ma take ta yi. Ruwan ya ƙi sauka. Alamun saukan suka yi ta ganin hadiri, ruwan ya ƙi zuwa. Kun manta cewa saban Ubangiji yakan hana Allah, yakan sa Allah ya ƙi ya bayar da ruwa. Ya rage muku albarka arziki, ya cire muku albarka a 'ya'yanku, ya cire muku albarka kasuwancinku, ya cire muku albarka a mulkinku. Ku yi ta mulkin ba ku jin daɗi, ba ku da kwanciyar hankali, kuna cikin firgici, kuna cikin tsoro, kowa ya shiga damuwa. Mun rasa inda za mu sa kanmu. Wallahi tallahi kar ku manta, wannan bala'in na zubar da jini da kashe talakawa wannan da ake yi, ba san hawa ba san sauka ba, ya ishe mu tashi hankali a Najeriya da bala'i. Ya Ubangiji ka yaye mana wannan musiba. Allah Ubangiji ka sa mu gama duniya lafiya. Allah ka tsare muka, ba mu lafiya, zaman lafiya a wannan ƙasa. Allah ka sa aljanna ce makomarmu. Wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.